Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Alheri Grace Abdu. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 3 ga watan Yuni na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Alheri da kanin labarai.
To Hafiz, kamfanin Twitter ya sauke abin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya wallafa ranar Laraba a shafinsa, inda ya ambaci yakin basasa da aka yi a kasar. Bayan rufe dukkan hanyoyin sadarwarsa na intanet tun barin sa ofis a watan Janairu, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya rufe baki daya dandalin bayyana ra'ayi ta yanar gizo da ya bude kimanin wata guda da ya shige. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana damuwa dangane da yadda kasar ta rabu biyu, waɗanda aka yi wa rigakafin COVID-19 da waɗanda ba su yi rigakafi ba.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, ku ji irin halin da wasu iyayen yara 'yan makarantar Islamiyya da 'yan bindiga suka sace a garin Tagina na jihar Niger suka shiga.
Sai daga cikin iyayen yara mata ba ma ba ta nan, aka kama ɗan nata. So sai aka kira ta, aka ce mata dawo gida, ta je Kaduna. Ta dawo kuma ta sauka mota, aka gaya mata an kama ɗan ta, yanke jiki, ta faɗi, jikinta Ankara ta mutu.
Masu ruwa da tsakiya Najeriya sun fara tofa albarkacin bakinsu kan kudirin da mulkin dattawan ƙasar ta amince da shi na daidaita mataki tsakanin masu digiri da HND.
Kuduri ko kuma daidaitawa, to a yanzu da 'yan majalisa suka zartar da wannan kuduri, to wannan abu ya yi daidai. Amma inda matsalar take shi ne an yi shi a lokacin da bai dace ba.
Bayan haka kuma za ku ji cewa an fara yin kiraye-kiraye da a samu maslaha tsakanin ma'aikatan kotuna a Najeriya da gwamnoni bayan sun tsunduma yajin aiki tun a watan Afrilu. Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama, ku sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labarai mai karantawa Alheri Grace Abdu. Kamfanin Twitter ya sauke abin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya wallafa ranar Laraba a shafinsa, inda ya ambaci yakin basasa da aka yi a kasar. A jerin rubuce-rubucen da ya wallafa da safiyar jiya Laraba, Buhari, wanda ya aikin soja lokacin yakin basasa kasar tsakanin shekara ta 1967 da 1970, ya ce yankin da ke neman ɓallewa bai tuna bala'in da yaƙi ya haifar ba. Ya yi amfani da kalaman da kamfanin Twitter yake ɗauka a matsayin musgunawa. Shugaba Buhari ya wallafa a shafinsa na Twitter da aka sauke cewa, da dama daga cikin waɗanda suke rashin hankali yau, shekarunsu ba su kai yadda za su gane irin barna da asarar rayuka da aka yi lokacin yakin basasa da aka yi a Najeriya ba. Mu da muka yi yaƙi na tsawon watanni 30, waɗanda muka ɗanɗana yaƙin, za mu tunkare su ta hanyar da suka fi ganewa. Ofishin shugaba Buhari ya maida martani kan matakin da kamfanin Twitter ya ɗauka ranar Talata da cewa shugaban ƙasar yana da 'yancin yin Allah wadai da tashin hankali. Kalaman na shugaba Buhari sun biyo bayan ƙarin hare-hare da ake kaiwa musamman kan gine-ginen gwamnati da ofisoshin 'yan sanda a kudu maso gabashin Najeriya cikin makonnin nan. Bayan rufe dukkan hanyoyin sadarwa na intanet tun barinsa ofis a watan Janairu, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya rufe baki ɗaya dandalin bayyana ra'ayoyi ta yanar gizo da ya buɗe kimanin wata guda da ya shige. Wani babban mataimakin tsohon shugaban ƙasar Jason Miller ya shaida wa tashar talabijin ta CNBC jiya Laraba cewa an rufe shafin yanar gizon da ake kira daga teburin Donald Trump baki ɗaya. Miller ya bayyana cewa ba za a sake maido da shafin da Trump yake sharhi kan siyasa Amurka da zamantakewa da kuma harkokin kasashen duniya ba. A da, Trump yana da miliyoyin masu binsa a shafinsa na kafofin sada zumunta, inda yake magana kusan kullum lokacin yana shugaban ƙasa. Da farko an ɗauki dandalin na Trump a matsayin sabuwar hanyar sadarwa da bayyanar ayoyinsa, da Miller ya bayyana a matsayin wata babbar damar samun bayanan tsohon shugaban ƙasar. Sai dai Miller ya bayyana cewa ba wani sabon dandalin sada zumunta ba ne. Yanzu a bayyane yake cewa Kokarin Trump na sake janyo ra'ayoyin waɗanda ke bin sa ta hanyar sadarwar internet ya gamu da cikas, yayin da jaridar Washington Post ta wallafa cewa yawan masu bin abinda Trump yake wallafawa a yanar gizo ya ragu da kashi 95 cikin 100 tun watan Janairu, idan aka kwatanta da lokacin da ya lashe zaben shugaban ƙasa a shekara ta 2016. Fadan White House ta ce shugaban Amurka Joe Biden zai tattauna da takwaransa na ƙasar Rasha Vladimir Putin a wannan watan kan batun harin yanar gizo da ake kyautata zaton an kaiwa wani kamfanin sarrafa nama JBS. Sakatariyar harkokin watsa labarai Jen Psaki ta kuma shaidawa manema labarai a fadan White House cewa Biden ya kaddamar da binciken gaggawa kan harin da ya shafi ayyukan kamfanin JBS a kasashen Australia da kuma arewacin Amurka. Reshen kamfanin sarrafa naman Amurka da ke kasar Brazil ya shaidawa gwamnatin Amurka cewa an tuntube shi da neman kudin fansa kan harin yanar gizo da aka kai da ake kyautata zaton ya samu asali ne daga Rasha, bisa ga cewar kakakin fadar White House Karine Jean-Pierre ranar Talata.
To madalla, an jima kaɗan alheri za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Hukumar makarantar Islamiyyar Salihu Tanko da ke garin Tagina da ke jihar Neja a Najeriya da 'yan bindiga suka yi garkuwa da ɗalibanta a ranar Lahadin da ta gabata ta tabbatar da mutuwar biyu daga cikin iyayen ɗaliban mata a sakamakon tashin hankalin da suka shiga bayan da suka samu labarin an kwashe ɗaliban, kamar yadda shugaban makarantar Abubakar Garba Alhassan yayi wa wakilin Mustapha Nasir ba tsari ƙarin bayani.
Halin da ake ciki yanzu, ɗazu misali ƙarfe 1:30 na rana ɗaya daga cikin iyayen yara mata ba ma ba ta nan aka kama ɗan nata. So sai aka kira ta aka ce mata dawo gida ta je Kaduna. Ta dawo kuma ta sauka musu aka gaya mata an kama ɗanta nan take ta faɗi ta yanke jiki ta faɗi jikinka an kara ta mutu. Mun je fannin janazan ta amma mun ji an binne ta yanzu haka. Misalin ƙarfe 4 ita kuma ɗaya daga cikin iyayen yara ita ma tana ƙauye ne, dama ta kawo ɗan mai karatu a gari. Ba a samu an gaya mata jiya aka san muka sheda mata ita ma ta yanke jiki ta faɗi, to an kai ta asibiti ita ma a jiyan ta rasu. Na ga mutum biyu kenan muke da su wanda yake son rasu.
Mutane biyu din duk yan su da cikin wayanda aka sace su wayannan matan biyu.
Yan su na cikin wayanda aka sace duka.
Na'am, to kamar batun wannan biyan kuɗin nan da suka yi magana kun tuntubi ta gwamnatin jiha.
To kaga ba sai kaga mutum zaka tuntube shi ba, shi ne da ba gani ba ya zaka ka tuntube shi. Bamu da wayan kowa. Kaga dai shi gwamna ko wani mataimakin shi ko makamancin wannan ba wanda muke da wayan shi
daidai. Yanzu kana tunda wannan abu ya waru babu wani babban jami'in gwamnati daga jiha da ya zo nan ta gina din?
Babu wani babban jami'in gwamnati, sai dai mutum guda da ya zo ya karyata mu.
A halin da ake ciki dai, gwamnatin jihar Niger ta kira wani taron manema labarai inda ta bayyana matsayinta akan wannan al'amari na kwashe ɗaliban. Mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Muhammad Ahmad Ketso ya ce suna kokari matuka domin kubatar da waɗannan yara.
Muna yi abin da dai ya kamata gwamnati ya yi a san yadda za su ko yaran nan da aka kwashe a Islamiyya Salihu Islamiyyar Tanko a Tagina. Kuma gwamnati yana kokari da yaran su yaran ana magana da su masu yantada a san yadda za su ko su.
A yanzu dai hukumar makarantar ta tabbatar da cewa yara 145 ne ke hannun 'yan bindigar, a sabanin labarin da aka bayar a baya da ke nuna sama da 200 ne. A halin da ake ciki kuma, gwamnatin jihar Niger ta sanar da hana sana'ar acaɓa ko kuma kabu-kabu a cikin birnin Mina fadar gwamnatin jihar Niger daga ranar Alhamis ɗin nan, a wani mataki na tabbatar da tsaro a jihar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga alheri ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana damuwa dangane da yadda kasar ta rabu kashi biyu, waɗanda aka yi wa rigakafin COVID-19 da waɗanda ba a yi wa rigakafi ba. Biden ya ce yin rigakafi bai shafi siyasa ba, muna buƙatar kasancewa tsintsiya maɗaurinki ɗaya, mu daina jin tsoro. Gurin Biden shine yi wa kashi 70 cikin 100 na Amurkawa da suka manyanta rigakafi akalla su daya kafin 4 ga watan Yuli, lokacin da za a yi bikin yancin kai. Kawo yanzu kashi 63 cikin 100 na Amurkawa ne suka yi rigakafi. Fadar shugaban kasa ta amince da jerin tukuici da kamfanoni suka fitar da nufin karfafawa mutane gwiwa su yi rigakafi da suka hada da reno domin ba iyaye damar zuwa yin rigakafi. Bude dakunan magani dukan kwana ranar Juma'a ga masu son yin rigakafi. Ba da tikitin kallon wasa kyauta ga waɗanda suka yi rigakafi da ba da kayan cefane kyauta na tsawon shekara guda da shiga jirgi kyauta a kowane aji ga waɗanda suka saba shiga jirgi da dai sauransu. Daga ƙarshe wata ƙungiyar siyasar Isra'ila ta kunna yarjejeniya jiya Laraba da mai yiwuwa ta kauda Prime Minister Benjamin Netanyahu da ya daɗe kan karagar mulki daga mukamansa. Naftali Bennett, wanda ke jagorantar jam'iyyar 'yan kishin ƙasa, ya sanar da goyon bayan haɗakar jam'iyyar Yer Lapid ranar Lahadi. Yarjejeniya tsakanin jam'iyyun siyasa zai ba da dama ga Bennett ya mulki tsawon shekaru 2 a matsayin Prime Minister kafin Lapid ya rike mukamin. Isra'ila ta shafa shekaru 2 tana fama da faɗi tashin siyasa, inda aka gudanar da zaɓe har sau 4. Netanyahu ya ci gaba da zama Prime Minister rikon ƙwarya yayin da ya gaza kafa gwamnatin haɗin gwiwa bayan zaɓuka 2. Shekarar da ta gabata ya kafa gwamnatin haɗin gwiwa da abokin hamayyarsa Benny Gantz, amma ya ruguje bayan da majalisa ta ki amincewa da kasafin kuɗi.
A gaida Alheri Grace Abdi da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, majalisar dattawa ta amince da daidaita mataki tsakanin masu digiri daga jami'o'i da masu takardar babbar diploma wacce aka fi sani da HND a Turanci. Daidai masu ruwa da tsaki sun ce a sauraron da aka ba saboda akwai waɗanda aka riga aka ware su da yawa, wasu har sun yi ritaya daga aiki. Ga rahoton da Madina Dauda ta haɗa mana.
Wannan ƙudurin doka yana ɗaya daga cikin dokoki da aka yi ta kai komo a kansu a majalisar dattawa, domin kuwa ta wuce shekaru 20 ana fafatawa akan daidaita matakin babbar diploma ta makarantar kimiyya da fasaha, wato HND, da kuma takardar digiri wacce ɗaliban jami'o'i ke fitowa da ita. A wannan karan, ɗan majalisar dattawa daga jihar Ondo ta tsakiya, Ayo Akinyelure, shi ne ya ɗauki nauyin dokar a wannan majalisar dattawa ta tara, kuma haƙa ta cimma ruwa, kamar yadda shugaban kwamitin kula da fannin ilimi mai zurfi Sanata Ahmed Babakaita ya yi ƙarin haske.
Muna so ne mu cike wannan gurbi ko kuma mu tabbatar da cewa yadda ake masu digiri adalci, to masu higher national diploma kai har ma da OND za a yi musu irin wannan adalcin, saboda ana samun bambanci na magana wurin ɗauka aiki, maganar ƙara girma, maganar 'yan kuɗin da ake bada na haƙƙi na ma'aikata, duk waɗannan abubuwan an samu bambance-bambance kansu.
Duk da cewa wasu na ganin nuna wariya ga masu riƙe da babbar diploma ta HND na barazanar lalata babbar manufar ƙasar na samun ci gaba a fannin kimiyya da fasaha, shi yasa majalisar suka amince da dokar. Amma ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam Abubakar Aliyu yana ganin matakin amincewa da dokar yana da kyau, sai dai kuma akwai sauran rina a gaba.
Wannan abu yayi daidai, abu ne wanda dama ya daɗe, ya kamata a ce da daɗewa an yi shi, to amma ba a yi ba, sai yi daga bayan nan. Wannan ƙuduri ko kuma daidaitawa, to a yanzu da 'yan majalisa suka zartar da wannan ƙuduri, to wannan abu yayi daidai. Amma inda matsalar take shi ne an yi shi a lokacin da bai dace ba, domin a yanzu wannan lokacin yayi ƙaranci, wannan lokaci har za a zo a daidaita tsakaninsu, musamman magana mataki-mataki na albashi, ta ina za a daidaita, abu ne mai wahala, amma dai yin ya fi rashin yin.
To sai dai Sanata Alen Dume, wanda yayi wa majalisar jinjina akan wannan mataki da ta ɗauka na amincewa da wannan dokar, ya ce shi kanshi ya taɓa faɗawa cikin bambanci da wariya da ake nunawa masu babbar diploma, amma cikin ikon Allah ya samu tsallakawa har ma da yin karatun digiri na 2 da na 3 a ƙasar Amurka.
A lokacin da na samu aiki, na je kamfani kuma aka ce ba za a bani assistant manager ba, sai dai a bani commercial officer, don ina da da HND. To Allah ya sa dai ni zan fita daga wannan abu. Shine aka zo aka yi mana interview USAID. America tana tallafawa wa Nigeria a fannin ilimi. Shi yasa na yi karatu a master's dina a education, accounting and computer science.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Madina, tsawon yajin aikin ma'aikatan sashen shari'a a Nigeria ya kawo koma baya ga lamuran adalci da yadda rashin zaman kotuna ya bar waɗanda ake tuhuma da dama a gidajen yaro ko ofishin 'yan sanda. Tun fara yajin aikin ma'aikatan a farkon watan Afrilu ake tattaunawa da sashen zartarwa, amma ba a samu bakin zaren ba. Nasiru Adamu Hikaya gare ka.
Tasirin yajin aikin ga tafiyar da lamura na ƙasa baki ɗaya ya sa babban alƙalin Najeriya Justice Muhammad Tanko kira ga ma'aikatan su dawo aiki, duk da baya son sa baki ga lamuran gwamnoni don kada hakan ya zama tamkar neman alfarma daga sashen shari'a da tambarinsa shine adalci ga kowa, ba tare da duba yi wa kowa tukuici saboda wani abu da ya aikata ba. Ma'aikatan sashen na shari'a sun shiga yajin aikin don tilasta gwamnatin tarayya da gwamnoni su bi hukuncin kotu na samun 'yancin gashin kan kuɗin sashen shari'a. Kwamishinan shari'a na jihar Gombe Barista Zubairu Ciroma na fatar samun sulhu don yadda rashin zaman kotunan ke take 'yancin masu bin shari'a.
A dubi yadda za a samu maslaha domin talaka da yake da haƙƙi, da yake da kuka, da yake da kara, ya kamata an saurari ƙalarsa kuma an yi kalun maganar sa. So mu roƙon da zamu yi shine su hukumomi su dubi abun da idan basira, kuma su ƙungiyoyi su dubi abun ta hanyar maslaha.
Haka nan shi ma dattijon Nefu Sawaba Alhaji Husaini Gariko ya buƙaci gwamnati ta duba kadun alƙalan don jinkirin adalci nau'i ne na zalunci.
Domin idan aka raba ma'aikatan shari'a da gwamnoni babu shakka za a samu adalci a ƙasar nan, domin gwamnoni sun kauye haƙƙin ma'aikata. Kuma idan alƙali, misali mu ɗauka alƙalin da zai shari'a aka kai wani jami'in gwamnati, shi kuma yana ƙarƙashin gwamnati, kuɗinsa yana ƙarƙashin gwamnati, to babu yanda za a yi ya samu biyan bukata, dole ne ya yi masa abin da suke so saboda su da kuɗi a hannunsu. Ina da farin ciki kuma ina da murnar lalle ne alƙalin su shiga kansu, amma abin da ya sa nake roƙonsu tausayawa talakawa masu ƙaramin ƙarfi sun sani akwai wanda suke ruman sati ɗaya aka basu yanzu sun share wata biyu, wasu sati ɗaya aka basu yanzu sun share wata biyu. Saboda haka masu ƙaramin ƙarfin wanda aka matsaya a kurkuku ana zalunta su. In an yi wannan ƙasar za a zauna lafiya, kuma talakawa za su kalli cewar akwai masu ƙaunata a bayan ƙasa.
Yajin aikin ya sanya lauyoyi yin zanga-zanga zuwa majalisar dokokin Najeriya don neman su sa baki wajen tilastawa sashen zartarwa ya saki wa shari'a mara, inda da alamu sashen zartarwar baya sha'awar sakewa alƙalan 'yanci 100% don gudun fadawa tsaka mai wuya ba tare da damar riƙe linzami ba. Nasiru Adamu Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1620 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na huka, Allah ni kai ne na roƙa, ba roƙi ka don ka hoyi ba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin namu, Alhaji Bello Sharif, shugaban kungiyar matasan Najeriya reshen jihar Niger, da Muhammad Sa'idu Esu, shugaban kungiyar inganta rayuwar matasa a jihar Niger, da kuma barista Hadiza Nura Alfa, lauya da ke kungiyar kare haƙƙoƙin mata Rafa a jihar Niger. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya nemi sanin masababin tashin hankali musamman tsakanin mata. Ga bayanin barista Hadiza.
Mafi yawanci auren dole shekaru 3-5 da suka wuce, in kun tuna, akwai matsalolin da aka samu mata su samu mazajensu fiya-fiya su ci su mutu. Ba komai ba ne, ko auren dole ne, ko kuma sun samu rashin fahimta tsakaninsu. Ba zai wuce abin da zai yi a yi magana shikenan matsalan za ta ƙare ba. Kawai matsala ce ta rayuwa ta zamani. Kaga yanzu sarakunanmu an maida su gefe. Gwamna shi yake da shugaba a gari. To gwamna bai gama sanin matsalan da ya shafi jama'a gaba ɗaya ba. Bari wanda yake Tudun Fulani matsalan shi daban da wanda yake cikin gari. wanda yake cikin garin matsalan shi daban da wanda yake cincaga haka dukan su uku matsalan su daban da wanda suke bidda a cikin biddan ma wanda suke SO daban wanda suke wadata daban kowa da matsalan shi
san matsalolin abin da ya shafi al'umma
sarakunan su ne za su ka fi cancanta su san meye matsalolin mu su ma sai sun aiki da dagatan su hakiman su za a san wannan unguwan ga matsalan su wannan unguwan ga matsalan su wasu matsalan su tsaro wasu matsalan su fiyade wasu matsalan su yunwa wasu matsalan su makarantu wasu matsalan su a dukan mu matsalan mu fitila wasu matsala talauci yanzu in ka duba gidaje goma a unguwa da kyar zaka samu gida biyar da za a ce maka mata suna da hanyar samu kudin kansu mu yi magana tsakani da Allah namiji ya dauko ki gidan iyayenki ya auro ki babu yanda za a yi kowanne matsala da kike da shi na kudi ya iya magance miki shi ba ta yiwa saboda shi ba Allah bane zai miki maganin komai amma an kaga yayi kokari ya bada abinci ya yi miki tufafi ko ba yanda kika so ba mace kuma tana da hanyar kudin ta kuma shi yana da tausayi da yaddan Allah za a zauna lafiya
to Bibi Sharif me zaka rufe mana shi fatan ka domin gana an samu maslaha akan wayannan abubuwa na zamantakewar iyali
a ƙarshe ina so na yi kira ga dukkan masu ruwa da tsaki mu hada karfi da karfe ganin yanda zamu kawo karshen wannan abu na farko zamu fara da family system kamar da shi ce gabatar ya kamata mu iyaye mu sa ido ga tasowan ƴaƴan mu idan mun tun mun kokata mun ba su tarbiya da ya dace da kuma ya kamata abu na biyu kuma su ne su matan ina so na ƙara kira a gare su kuma ya zama to muna sa hakuri a cikin zuciyar mu kuma muna duba cewa wannan zaman aure abu ne fa na addini da muke ba abu wani na ganin kanmu ba ba dole bane don yar uwarki ta dace mijinta ita kadai ne ke ma ki dace haka yar uwarki da take can gidan wani mai hali ba dole bace ke samu mai hali dukkan mu ba mu zama masu hali so kowa ya hakuri da daidai da abin da ya bashi yanda kuma Allah ya ajiye ka haka ya san inda ya ajiye ka haka kuma zai saka maka da irin ajiyade maka so muna duba cewon wacce ita mai mijinta na bata dubu kaza duk wata satai sayayya ni nawo bai bani tukila hali ne babu sannan kuma su mazajen da suke da halin suna kuntatawa yana da kyau su ma ya zama to muna samun hanyoyi ga wannan malamai kin za shigo muna nuna mu juna illan yin wannan abu kana da halin taimakawa ko halin zaka ci da iyalinka so uku a rana ko kuma a ci da su abu mai kyau ka dinga ba su abun da bai takara karya ba tana tani ai aure ne inda gara ma zaka yi to shi ma karan kashi wannan abun ya da illa wurin tauye rayuwanka in ma ka same shi sauki a nan akwai kiyama gobe tunda Allah shi ya san abun da ya baka so duk irin wannan abuwa ne da ya kamata zamu tajawo hankali akai sannan kuma harka na hukunci hukuncin ga da aka yi abu ne an tsiriya su ne saboda a hukunta wanda ya saba mishi so dole ya zama to mun sa hankali wurin gabatar da hukunci akan wanda ya taka duka so da yawa muna da dokoki da yawa amma saboda san zuciya ba mu amfani da wannan dokokin idan an so a shimfiɗa sai kuma kaga an taso da wani kuka da zai kaga samun yin hakan bai ba saboda ko gata da wanda daga cikin su ke da shi mun ga ke san wacce bai wala ta kashin tsanin kwanakin ba har yanzu magana ana nan ana tafa man jin shi ba samu an gabatar ba amma hukunta yanke hukuncin ne za a sai kuma a ci a ƙara komawa kuma wani kotu na sama in an je kotu na sama za a ƙara cewa kuma ƙara komawa wani kotu na sama to so da yawa ake ta faman jan wanga abu ya kai talalacewa yana nuna ma ƴan baya cewa ko kai ma kai fa kana iya wucewa da shi ba ra'ayi komai tunda ai wani yayi shi ma wuce haka so dole mu dinga kulle ido wanda duk ya taka dokan nan a duba mai doka ya ce a kan shi a gabatar da wannan doka a daidai tsari irin nasu in na addinin musulunci ne musulunci ya kawo tsari in kai haka ya da kai musulmi ne dole kai hakuri ka duba wannan dokoki in kuma dokoki ne na kasa baki da kai din Najeriya ne ga abinda kuma doka shi a kanka da kai dole kuma a gabatar maka da wannan ba inda ake zama babu doka ko Allah ya rada doka zai ke gabatar da mu
daga karshe yanzu me zaka rufe musamman batun cewa sarakuna su shigo wurin kula da tarbiyya din nan kana ga ya kamata haka din
to an ka duba yanda ita barista ta ce sarakuna suna da aikin yi sosai na gyara society don su ne suke kusa da mutane kuma su suka san illolin mu da yawa su gwamnati suna yi ne a shekaru sai ga wani gwamnati ya zo a shekaru shekara 1 2 3 4 ya gama sai ya wuce sai ga ko dokar da ma ya aje ba zai tsaya can ba amma sai ga sarki na nan shekara 20 30 kuma yana da abun ya san ko ina yana su dakata yana da su mai angwani in sarki ya ce a kira ko wani mai angwani kuma ko wani mai angwani ya san gidan kowa sai ga su ne suka san matsaloli da yawa shi yasa muke kira ma traditional institutions suna da aikin yi sosai su koma ga gwamnati wayansu abubuwan da gwamnati suka rike a hannu a dan sake musu su ma su fara hukunta wayansu abubuwa so da mu samu zaman lafiya sai ga ko kai sarki ne in kai ga wani abu sai ga batun kotun da muke samu matsaloli a cikin su sai ga ba su da karfi kuma karfin su ya kare wannan shi yasa muke kira ga traditional institutions su shigo su ga yanda za su kawo sauki a lamarin nan.
Barista, bari mu je kalamanki na karshe, amma abin da nake so a nan shine yawanci matsalolin da suka faru a nan Niger na wayannan kes-kes da ke gaban hukuma yanzu babu maganan talauci a ciki idan kamar yadda bincike ya nuna. A nan menene bayananki na karshe musamman ga mata kasancewar ke mace ce an ce ciwon ya mace na ya mace ne menene zaki ga mata akan irin wayannan matsaloli?
Wato adalci sai Allah, an ce namiji kwatanta adalci tsakanin matan shi kuma mu san ba su amma Allah ya shirye mu gaba daya.
Amma ku san ba su gaba daya
babana, an ce wake yana bata iri ko
wake da yake bata gari.
Yawwa, Allah misali wancan satin da ya wuce wani labari ya cika wuri a Kano. Wani mutum yana zaune da matar shi shekaru 19 ƴaƴan su 6 suna zaune a 2-bedroom na kakan yaranta da ya haifi uban. Shekaru 8 da auren su mijinta ya gina 4-bedroom suka koma nan. Yanzu zai auro yarinya ƴar senator ya mai da ita matan nan da ƴaƴanta 6 2-bedroom ana gyara mam ita amarya da za ta zo ita kwal daya 4-bedroom. Ta je wurin uwan mijin da kukanta ta ce bakin ciki take yi saboda za a auro yar gata yar masu kuɗi. Fi sabilillahi adalci kenan, ai ko makaho ya san wannan ba adalci bane. Ta yaya za su kwana a daki biyu ga ita ga yara mata ga yara maza kuma ana sa ran miji in ya zo shi yana da dakin da za su kebe da matan shi. To daki ɗaya ya tafi kenan ko yara ba su da hurumin shiga wannan ɗakin. Ɗayan ɗakin za a cakuɗa yara matan ne da mazan? Ai kaga ba yayyawa.
To da fata wannan shirin zai zaburar da waɗanda lamarin ya shafa da kuma dukkan masu ruwa da tsaki da nufin ganin an shawo kan matsalar domin ci gaban iyali. Yanzu a madadin bakin namu Alhaji Bello Sharif shugaban kungiyar matasan Najeriya reshen jihar Niger da Muhammad Sa'idu Esu shugaban kungiyar inganta rayuwar matasa a jihar Niger da kuma barista Hadiza Nura Alfa lauya da ke kungiyar kare haƙoƙin mata Rafa a jihar Niger sai kuma wakilin namu Mustafa Nasir Batsari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kamar kullum. Za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya.
To madalla, a gaida alheri, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Kamfanin Twitter ya sauke abin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya wallafa ranar Laraba a shafinsa inda ya ambaci yakin basasa da aka yi a kasar. Bayan rufe dukkan hanyoyin sadarwa na intanet tun barinsa office a watan Janairu, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya rufe baki ɗaya dandalin bayyana ra'ayoyi ta yanar gizo da ya buɗe kimanin wata guda da ya shige. Wani babban mataimakin tsohon shugaban kasar Jason Miller ya shaida wa tashar talabijin ta CNBC jiya Laraba cewa an rufe shafin yanar gizon da ake kira daga teburin Donald Trump baki daya. Fadar White House ta ce shugaban Amurka Joe Biden zai tattauna da takwaransa na kasar Russia Vladimir Putin a wannan watan kan batun harin yanar gizo da ake kyautata zaton an kaiwa wani kamfanin sarrafa nama JBS. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana damuwa dangane da yadda kasar ta rabu kashi biyu, waɗanda aka yi wa rigakafin COVID-19 da waɗanda ba a yi wa rigakafi ba.
To masu sauraro, da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kaimu an jima da hantsi, misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za ku ji wasu abokanan aikinmu daga jamhuriyar Nijar da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdi da tafiya na gabatarwa, sai kuma Chibahiro Diodone da ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.